wannan shine ainihin kasar na biyu daga cikin jeren jiyar kasusuwan duniyar aljanu da shaitanu wanda ainihin muke gabatarwa a wannan ainihin dandali namu na salafiya da ke nan basarun zobirar mukiya sabon garin zaria jihar kaduna najeriya. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Muna bayanai ne dangane da irin yadda aljanu Allah ya yi su. Muka ce wani aljani Allah ya yi shi a iska, wani Allah ya yi shi a maciji, wani Allah ya yi shi a kunama, wani Allah ya yi shi a kare. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk inda ka ga bakin kare to shaitani ne. To yanzu bakin kare kare ne a kare, amma kuma aljani ne a aljanin ma shaitanu. Kai haƙuri ka ɗan anjima za mu zo bambance maka mai bambancin aljani da shaitani da ifritu da marid. Duk za mu bambance maka insha Allahu ta'ala. Ma'ana yanzu daga ciki akwai ainihin wato aljanin da Allah ya yi shi a matsayin kare. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin ainihin wato wani hadisi wanda ya bayyana wa ainihin sahabban shi yake cewa akwai ainihin wato wasu dabbobi da Allah maɗaukakin sarki ya shafe su, da ya shafe su ya zan aljanu ya shafe su, sai suka ainihin koma sai suka zama ainihin wato macizai ne. Yace alhayatu mashul jinni, yace macizai wasu aljanu ne Allah ya taɓa shafe su sai mai da su macizai. To anan ba dukkan maciji ba fa. Akwai kamar yadda akwai wasu Yahudawa da suka taɓa wa Allah laifi yace kada a yi su, sai suka yi ranar Asabar da suka yi suna ganin sun yi dabara, da Allah maɗaukakin sarki ya tashi sai mai da su birai, wasu kuma Allah ya mai da su aladai. To yanzu wannan magana ba cewa ake duk inda ka ga biri ka ce to wannan ba Yahudi ne, duk inda ka ga alade a'a akwai nasu birai dai da ya zan asalinsu mutane ne Allah ya mai da su haka, akwai nasu aladai da asalinsu mutane ne Allah ya mai da su haka. Amma kuma babban malami al-Imam Ibn Hazm cikin littafin shi Al-Fisal fil Milal wal Nihal yace amma fa basu kai labari ba da Allah ya mai da su waɗannan dabbobin sai ya halaka su, ma'ana yanzu babu ƙurƙushin su kenan. Don haka duk inda ka ga biri biri ne, duk inda ka ga alade alade ne, ba ba Yahudi bane. Ina fatar an gane. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-hayatu mashul jinni kama musikhatil qiradatu wal khanazir min bani Isra'ila, ainihin akwai macizan da ya zan aljanu ne aka taɓa shafe su suka zama macizai, kamar yadda aka taɓa shafe wasu bani Isra'ila suka zama ainihin alhanzir alade suka zama ainihin burai. Wannan hadisi sahihi ne, al-Imam Ibn Hibban ya rawaito shi da shi da al-Imam Tabarani da al-Imam Abdurrahman Ibn Abi Hatim Ar-Razi, sahihin hadisi ne. Abin da yasa na kawo mana wannan jama'a dan ka iya bambance yadda al'amarin yake, kakka rikici dan kaga ane maka bayanin wata duniya ne wadda an tafasara ta da kuskure. Daga cikin macizan da ake gane cewa wannan macijin ba maciji bane aljani ne, gashi Bukhari da Malik suka waito hadisi sahihi, sa'ad da ake yakin Ahzab, ghazwatul Ahzab, ghazwatul Khandaq, sai wani sahabi rana ta kai ta take ta yi tsaka, sai annabi ya ce mishi to kai tunda ango ne ai bai kamata ka wuni baka je ka dan kewaya kaga amaryarka da rana ba, sai ce to bari in tafi har ya tafi. Sai annabi ya ce to ai tunda muna halin yaki ne sai ka dan rike makami ka tafi da shi, ko da Allah zai kawo wani tsautsayi a hanya kaga dai kana da dan abu rikewa. Yace haka sai ya dauki takobi ya rataya, ina zuwa kofar gida sabuwar amarya sai ga ta fito tsirara babu kallabi babu gele babu rufin jiki, sai daga takobin shi zai datse ta sai ta ce a bi gida saurana shi duka da abin da ya koro ne. Yana shiga sai ya samu maciji ya taru ya fasa kai a tsakiyar daki, da ya alkafura kawai sai ya sare maciji shi ma sai ya fadi sai suka mutu tare. Sai aka zo aka gaya annabi sallallahu alaihi wasallam, wani da ka tura shi ya dan je ga gida mai ake ciki kaji abin da ya faru, sai ya ce kai cho mun yi bakin aljanu Madina din nan wanda duk ya ga maciji kai ya saurin kashe shi har sai ya yi mishi sanarwa sau uku, yau in ka gan shi a gidanka sai ka tsaya ka yi ta maza kai ta mazakar ka gudu sai ka ce kai kana furgita mu kana cutar da mu kar mu sake ganin ka to idan aljanna yana jin ka dan yana ji yana gani yana da hankali in ka sake ganin shi wata rana sai ka sake haka in ka sake ganin shi na uku sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake sai ka ambaci sunan Allah ka nemi taimako wurin Allah sai ka kashe shi sai Allah ya taimake ka akai to shine sai sahabban da suka rawaito wancan hadisin na saurayin can dazu sai suka ce da muka ji haka sai muka bincika sai muka gane sa'ad da ya je kashe wannan maciji ya sami sa'a ya kashe shi amma ƴan uwan wannan aljani da su ba su rikida sun zama maciji ba su kuma sai suka make shi shine sai aka yi karas ka ji sirrin kenan shi ya buge ɗan uwansu a maciji wato idan aljini ya rikida ya zama wata dabba in Allah ya taimake ka sai ka kashe shi a haka sai a ga gashi dabbar ce maciji ne a kashe amma aljini ne Allah ya sa ka ritsa shi kafin ya sauri ya yi techniques ɗin da barbarin da suke su rikida sai Allah ya baka sa'a ka kashe shi to in akwai ƴan uwan shi a kusa su kuma sai su buge ka sai a ga abin da ka kashe ya faɗi kuma kai ma ka faɗi kai ka kashe shi su kuma sun kashe ka ina fatar kun gane wannan ku karanta sharhin muwaffa ta al-Imam Malik ko da Zarqani ne balle ku karanta al-Imam Ibn Abdul Barri at-tamhid lima fi al-muwatta min al-ma'ani wal asanid ina fatar an gane to idan kun fahimci wannan da kyau ran da duk kaga miciji gidanka ka kai kururuwa a ce a kashe za ku kaso jaraba ina daga cikin kuskure da ma'akunda ashe akwai bukatar a sallaccen nan tamu duniyar aljanu sai ka je ka kaso jaraba baka sabri ba a anguwan nan akwai yaro kaninmu na yau kamar wajen shekaru 17 da suka wuce ina nan ya kawo mini dinki na gwada shi da sallah za a dinki ya tafi nan hayin fuloti ya ce sai kawai sai ga maciji mucijin an kashe shi ma gawar shi ya gani yara suka zo duk sai suka ketara shi kenan suka tafi shi sai ce a shi wallahi sai ya ci more ya tsaya ya samu ya bubbuge kan muciji sai ya taho yana tahowa gida an yi rasuwa lokacin a nan cikin daurawa mahaifin yana zaune wurin ta'aziyya yaro ya shiga gida sai kawai sai ga wani tsoho ya zo ya yi sallama da shi ya ce ba dai ka bubbuga mini kai ba za ka yadda zan yi maka ina fatar an gane sai ce in kana son zaman lafiya je ka karɓo min kuɗi kaza ya faɗi adadin kuɗin a lokacin wurin babanka yaro ya zo ya karɓo kuɗin bai karɓo kuɗin ba na manta don labarin ya daɗe yanzu haka ma mai yiwuwa ƴan uwan yaron da iyayen yaron suna ji na jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to me ya biyo baya sai kawai ya zo ya rinƙa firgita shi to kwana ɗaya ne kwana biyu ne ko a wannan ranar ce ma sai yaro ya rasu kaga ajalin shi yayi da ikon Allah amma sai zan shi ne sababi to dan haka idan ka ga kunama ko miciji zaka kashe ba kurura zaka yi wajen kashewar ba me ya kamata ka yi sai ka bi ka'ida idan kunama ce kai tsaye ita ba ta dokar kwana uku idan tsaka ce babu ba ta dokar kwana uku amma in ka zo ba kurura zaka yi ka zunduma ashar ba sai ka jawo kanka bala'i ka nemi tsari a wurin Allah ka ce bismillahi sai aka ce in ka ambaci sunan Allah din nan ɗayan abu biyu zai faru kowanne alheri ne ko dai sadda ka ambaci sunan Allah ka ji za ka dake shi sai zan Allah ya taimake shi ya faɗakar da shi sai marma zai riga ka sai ya rikiɗa ya ɓuya shi kenan kaga ka zauna lafiya shi ma ya zauna lafiya saboda ka ambaci sunan Allah ko kuma sa'ad da ka tafi za ka buge shi ɗin nan in Allah bai ba shi sa'a ba nashi ajalin ya yi kai kuma sai zan Allah ya tsare ka daga sharrin ƴan uwan nashi kenan ko kun fahimci wannan da ke jama'a duniyar aljanu da shaidanu Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to amma in miciji ne idan ka gan shi za ka kashe shi idan a gida ne ko a gona ba a daji ba in a daji ne ba shi ya tafi ka tafi mana me ya haɗa ka da shi a daji kawai mutum direba ya wuce ya ga miciji sai ce ba za mu tsaya mu ci more eh direba me ya haɗa ka da shi salim alim ya wuce ka wuce ka tafi mana ina fatar mun gane amma yana daga cikin kuskure haka siddan ka ga miciji bai ci maka ba bai sha maka ba ba a mahalli ba kuma ka kashe shi amma a gida ne ko a gona ko a ofishi ko a kasuwa to aka ce sai abu wannan ladabin na sanarwa to in ka sanar da shi kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku, sai ka nemi taimako wurin Allah sai ya kashe shi. Aljanu suka yi rikida su zama tsaka, ga kuma shari'ar musulunci ta ce wanda ya kashe tsaka duka ɗaya lada ɗari, da tsintsiya ce, da gora, da takalmi, duka ɗaya in kai ya tsaka ta mutu kana da lada ɗari. In sai da ka sake duka na biyu a rage, in kai ta duka to ka ci mura kawai ba ladan komai. Ina fatar mun gane, don haka ake so a samu madoki, ba wai sai lallai tsintsiya ba, komai in a ƙasa take ma za ka iya tsalle ka dira kanta ka dai kashe ta kwaf ɗaya ba don komai ba. Hadisi sahihi cikin sahihul Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ita tsaka algunguma ce, sa'ad da aka saka annabi Ibrahim a cikin wuta ita ce ta rinka kaiwa da komowa tana hura wutar, saboda bakinta dafi ne, guba ce kamar abun walda, tana hurawa wutar annabi Ibrahim tana ƙara haɓaka, shine annabi ya bada fatawar a kashe ta. Jama'a kun fahimci wannan? To amma in za ka kashe ta kaji sai ka ambaci sunan Allah. Sannan binciken ilimi ya nuna muguntar tsaka, kamar yadda cewa annabi Ibrahim din nan, tsaka in ta same ka a ɗaki kana kwance sai ta zo ta hura idonka sai ka waye gari ido ya makance, in ta samu gishiri ko gari sai ke birgima a kai, wanda ya ci gishirin ko ya ci garin sai cuta albaras sai ta kama shi, abinda ake kira ruwan zafi, sai ga kamar an watsa wa mutum tafasasshen ruwa, jiki ya yi ruɗu-ruɗu. Duk tsaka ce, ka karanta damiri cikin wancan littafi da na faɗi, hayatul hayawanil kubra. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Jama'ar musulmi, wannan lacca za ta ainihin ci gaba, muna masu ainihin cewa yana daga cikin tambayoyin da muke so mu amsa a cikin wannan dandali shine nau'ukan aljanu. Mun karanta a baya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi irin yadda suke rikida, ko to ya zo cikin wani hadisi sahihi wanda al-Imam at-Tabarani da Hakim da Baihaqi suka ruwaito shi. Annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam, al-jinnu thalathatu asnafin, aljanu nau'i uku ne, sinfun lahum ajniha, akwai nau'in farko suna da fuka-fukai, yatiruna fil hawa'i, suna ainihin wato tashi suna bin iska, wa sinfun hayyatun wa aqarib, akwai kuma nau'i na biyu su kuma Allah ya yi su ne mucizai kunamu ne, wa sinfun yahulluna wa yad'uluna, akwai kuma waɗanda su kuma suna sauka ƙasa su yi tafiya kuma suna ainihin iya tashi din. To kaji wannan nau'uka da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Tambayar gaba ita ce ina aljanu suka fi zama ne? Kowa ya san ɗan adam in ka cire bafulatanin daji ya fi zama ina? A gari. Fulani ne suka fi zama a daji, fulanin dajin banda irinmu, bukan shanu sun ƙare mun gudu, amma asalin fulani ina suka fi zama? Daji. To kaga nan wannan ya saba ɗabi'ar mutum, a ɗabi'ance mutum ya fi zama a ina? A gari. To amma aljanu su ina suka fi zama? Aljanu sun fi zama a duk inda yake wurin ƙazanta ne, ban ɗaki aljanu na taruwa, da bola juji aljanu na zama nan, sannan aljanu na zama shuri inda shuri yake, aljanu suna zama a sahara wurin da yake ba kowa, aljanu na zama a daji, suna zama jikin kuka, suna zama jikin tsamiya, suna zama jikin timfatiya, duk waɗannan wuraren zamansu ne in ka fita daga waje kenan. In ka zo daga cikin gari kuma aljanu suna zama banda-ban ɗaki da muka faɗi, sannan duk inda ake yankan dabbobi musamman ba a ambata sunan Allah, to nan suna zuwa suna shan jini. Inda ko ake ambata sunan Allah, to ƙazantar da ke tattaruwa a gurin nan suke zuwa, su suna da sha'awar ƙazanta ne. Sannan suna zama dokin ƙofa, wannan zaman dokin ƙofa neman fitina ce, gidanka ne, ɗakinka ne, kana da ƴancin ka kai ka komo, sai aljani sai zo ya zauna sai kuma yake ka taka shi, dan haka zai rama. Kaga wannan tsogala ce. Sannan annabi ya faɗi aljanu suna zama tsakanin rana da inuwa, da zai rufe a gyara wutar nan da Allah ba, da sai na faɗi ba, ina fatar an gane, suna zama tsakanin rana da ainihin inuwa. To shikenan insha Allah, tsakanin rana da inuwa, wannan hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi. A dan haka annabi ya hana zama tsakanin rana da ainihin inuwa, ka zauna wani bangaren ka yana rana, wani bangaren ka yana inuwa. Dalilin farko shine wannan wuri yanayin zama ne na aljanu. Dalili na biyu yana haifar da jante, saboda kana hadawa jikinka sako biyu a lokaci daya, nan zafi nan sanyi yana zuwa, to sai jikin sai kasa karɗan su gaba daya, sai zazzabi sai ya faru. Sallallahu alaihi wasallam. Wannan duk karatu fa daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Jama'a mun fahimci wannan jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To bayan wannan in ka gane haka, sai ka gane ashe hikimar da ta sa kenan idan zaka shiga ban daki sai kai addu'a. A cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Allah ka tsare ni daga shaytanu maza da mata. Haka ake yi in za a shiga ban dakin ba sai an shiga ba, kuma ba wai in ka zo za ka tsaya ne kai burki ba sai ka gama addu'a ka shiga, a'a, ai ka taho dama kana jin fitsari ko kashi ko amai ko wani abu da zaka yi, idan ka tashi kana tahowar ka a tsanaki kana dab da zaka shiga ban dakin sai kai Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Ba daga miliya zaka yi duk duniya a ji ba, a'a, kai da kai zaka yi, Allah ya ji ya tsare ka. Sai babban malami al-Imam al-Allama Ibn al-Qayyim ya faɗi a cikin littafin At-Tibb an-Nabawi, yace mafi yawancin cututtukan da mutane suke fama da su a golayensu da azzakarinsu, kamar gwaiwa, kamar mutuwar azzakari, kamar bakara, rashin haihuwa, da cutar gonorrhea da syphilis, irin waɗannan cututtukan sanyi, yace suna kwaso su ne saboda rashin kula da addu'a da ladabin shiga ban daki da shari'a ta ce. Yace amma mutumin duk da ya kula da irin waɗannan addu'o'i, Allah madaukakin sarki yakan tsare shi. Sai Ibn al-Qayyim yace kai al'amari ma ya kaima mutumin da ya shagaltu baya addu'o'in shiga ban daki, yakan shiga ban dakin a dauko shi rangaranga a ce ya samu farfadiya ko shanyewar jiki, yace ba a san cewa aljanu ne suka buge shi, saboda me? Saboda rashin ambaton Allah. Ya kai dan uwana ka ji fa hadisin manzon Allah ne wannan malamin ya maka sharhin shi dan al'amarin ya fito. To in ka ambaci wannan addu'a fa, aka ce sai aljanin duk sai su jijjuya fuskar su, sai su baka wuri ka gama abinda kake, ka shiga lafiya ka fita lafiya. In ka fito kuma sai ka ce ghufranaka, Allah ina roƙon gafaraka in nayi wani kuskure. Lafiya kalar zaka rayu in ka kula da waɗannan. Jama'ar musulmi mun fahimci wannan da kyau ko? To sannan kuma Ibn Majah da Ahmad suka rawaito sahihin hadisi. Annabi ya ce kariya da suturar da ke tsakanin ɗan adam da aljani, in mutum ya zo zai cire tufafin shi ya ce bismillah. Duk sanda ka zo za ka cire riga, singileti, wando, rigar mama, sket, menene za ka cire, sai ka ce bismillah, inda aljani wurin sai ya kauce baka wuri. Ba zai cutar da kai ba ta hanyar ya taɓe ka ko kuma ya maka abin da Bahaushe yake kira tusar jaki. Ko ka san cewa tusar jaki aljani ne yake haifar da ita? Ko ka san cewa tawada da kake gani kana cewa tawada Allah aljami? Karatu zai zo kansu, ka bi mu a hankali. Duniyar shaitanu da aljami ke nan insha Allah. Abinda ake nufi da tusar jaki, sai ka ga mutum wani kurji ne karfi ya fito mishi a kan hanci ko a gefe, to ba wai tusar jaki, a'a, harara ce, kambin baka ne na aljami. In ya ganka ya ji haushinka sai wannan abu ya fito. Ko kuma sai ka ga baki ya diga, sai ka ji yara suna cewa tawadda Allah uku nake da ita. Ayya, yani aljani ne, aljani ne, suna fatar mun gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Hadisi ne sahihi, sai zo da haka daga sahabiya uwar mu'mine Ummu Salama. Annabi ya shigo gida sai ya ga wata yarinya da tusar jaki ko kuma tawaddar Allah, ina faɗi da Hausa ne jama'a dan a gane. Sai aka ce mishi inna biha safa'a, sai ya ce ai inna biha nazaratun min aljinni, tana da tusar jaki, tana da tawaddar Allah. Sai manzo Allah ya ce aljannu ne suka yi mata hasada, suka harare ta. Ya ce istarquna haku ne, wani malami ya mata karatu hatta tusar jakin ma kaji akwai addu'a da ake mata. Sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To idan ka fahimci wannan da kyau, duk sanda baka shiga ban daki ya kai dan uwa sai kai addu'a, karka shiga kana waka, karka shiga kana kantire kantire, kayan rijista ga aljani kenan sai maka abin da za su yi. Ka shiga kai addu'a dan uwa, in ba ka kana kantire kantire kai ma shaitani ne kenan, kaga wanda ya buje wani kenan. Allah ya kiyaye. tambaya ita ce shin ko aljanu na cin abinci kamar yadda muke cin abinci, shin aljanu suna sha kamar yadda muke sha, shin aljanu suna shaye-shaye irin na daɗi dinnan, su sha zoɓo, su sha mirinda, su sha giya, su sha lamurje, shin suna shaye-shaye su ba misali? Wannan ita ce tambayar da ya kamata ainihin a ansa. Hadisai sun zo ingantattu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa aljanu suna ci suna sha. Ina hadisan nan suke? Bari mu ji abin da Imam Muslim ya rawaito daga sahabi Abdullahi dan Umar, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi. Idan ɗayan ku zai ci abinci ya sa hannun dama ya ci, in zai sha ya sha da hannun dama. Kaji dan uwana, kofi zaka sha sai ka rike brodin da hannun ne, hannunka na hagu, ko ka aje shi a ƙasa sai ka gutsuro shi da hannun dama sai ka saka a baki ka ci, sannan sai ka sa hannun dama ka rike kofin sai ka sha. Amma gayi za su ce maka chance kurege, za su ce maka danci rani ne kai ba kaure ne. Gayi suna da hadari jama'a, ba za su bari abu sunna ba gayi. Za su yi maka tsaya gayi. Saboda gayu zai rike da hannun hagu ne ya danyi haka. Gayu mutanen Allah manya da babban wani shi baya son ya buga ne. Ina fata an gane. Yawa, amma ba daidai bane, ba kyau a ci da hagu, sai ka sa hannun dama din sai ka ci. Saboda gayu in baka yadda suke babba za ka zauna lafiya, sai ka sa hannun dama kar ka gutsuro, don dama in ka gutsuro din ne za su ce ka buga. To sai ka sa hannun dama sai ka dan rike dan ka dan tafi tare da su, amma ka dace da su, sannan sai ka ajiye sai ka dauko kofin sai ka ci, sai ka zauna lafiya da su. Ina fata an gane. To shi ne sai manzo Allah ya ce ai in ɗaya zai sha ya sha da hannun dama, sai ce fa inna shaytana, domin shaytan ya kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Shaytan ne yake sha da hagu, shaytan ne yake ci da hagu. Don haka ka duba, ba mun yi magana tarbiya ba ran nan, muka ce in baka yi tarbiyar ɗanka ba zai taso ya zama buri sarkin ɓanna. Ka duba da wahala a haifi yaro ya fara cin abinci da dama, saboda shaytan ne zai tafa shi gaba, sai ga da hagu ayi 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 sai ka yi da gaske, duka kuma baya sa ya ci da dama. Da lallaɓa shi za ka ringa in ya sa hannun hagun sai ka ce wane iya sa hannun dama wanke wannan, a hankali har ka yaƙi shaytan. Amma in kana bugun shi ka tafi bai san me ya yi ba, to ka taimaki shaytan a kan shi kenan. Shaytan ya ɓatar da shi, shi kuma ka bugai. In ka tambaye shi mai babanka ya yi ma, mai babanka, mai ka yi babanka, sai ce ni dai kawai ina cin abinci ya buge ni. Dan baka faɗa mai ba bai gane kuskuren ba, dan baka taɓa koya mai ba, kuma ko ka koya mai ya manta. To dan haka sai ka ce wane eh, da ni ci da hannun hagu sa hannun dama. Ka ji yadda ake tarbiyya. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri wata mata mai suna Ummu Salama, tana da ƴaƴa. Sai ya ga Umar ɗin zai ci abinci ne ko kuma ya kuskure ne, sai ya ce kai yaro, idan za ka ci ka sa hannun damanka sannan ka ci gabanka, sallallahu alaihi wasallam. Haka ake karantar da tarbiyya, a hankali take shiga. In ta shiga da ƙarfi sai ta fito da ƙarfi. Duk yaron da aka tarbiyyance shi da duka ba zai ɗauka ba, amma duka wani lokacin yakan zama mafita, amma ba kullum ba. Misalin ƙwallo ce, in ka buga ƙwallo ta baki bangon nan sai ta dawo da gudu ta koma inda ta fito ko ta wuce, haka ne? To haka tarbiyya take, in ka tura ta ta shiga da ƙarfi sai ta tsalle ta dawo, in ka tura ta a hankali sai ta je ta samu wuri ta zauna. Haka ƙwallo in ka turo ta sai ga ta samu wuri ta kwanciyar ta. Mun fahimci yadda ake tarbiyya ko? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To jama'ar musulmi, ya tabbata kenan a wannan hadisi wanda al-Imam Muslim ya rawaito shi cewa shaytan yana cin abinci yana kuma sha, aljanu kenan ko? To bari ku ji wani sirri, idan ka aje abinci zaka ci, aljani shaytan zai shiga ya fita ya tabbatar baka yi bismillah ba. Ka san dalili? Dan ya ci, dan kana yin bismillah ba zai iya ci ba. To idan ya zo ya ga zaka ci sai ya tashagaltar da kai, ya tashagaltar da kai sai ka fara tsaki, cokalin ma ba a kawo kaza ba, aikin banza ruwan ma ba sanyi, sai ka ɗauka ka fara ci. Yawwa, ya samu yadda yake so. Ina fata an gane. Don haka duk yadda za ka yi ka ambaci sunan Allah, idan ka manta ba ka ambaci sunan Allah ba fa, wadhkur rabbaka idha nasita, kana cikin cin abinci sai ka tuna sai ka ce bismillah fi awwalihi wa akhirih, da sunan Allah tun daga farko har ƙarshe, sai annabi ya ce in har akwai shaitanin da ya fara ci saboda baka ambaci sunan Allah ba yanzu da kai haka sai ya amai ina fatar an gane to ku ji wannan hadisi da muslim ya rawaito daga sahabi Huzaifa wannan commissioner ne na sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace kunna idha hadarna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam naba aydiyana hatta yabda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fayabqa fayaba yadahu in aka aje abinci mu kanana ba ma fara sa hannu sai manzon Allah da yake babba ya sa hannu ka ji ladabi in aka aje abinci da manya za a ci ka bar manya su fara ci ba wayewar kai bane ba sunna bane ba civilization bane ko da ka zaku kana son ka ci sai ka ci ranka ne bismillah 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 dan ya fara ya bude hanya kai ma sai ka ci amma kai ce to ciki na yunwa ka gobe da ciki kaza kaza a sai ka bari babba ya fara ladabi kenan saboda cikin hadisin Bukhari manzon Allah ya ce wanda duk baya jin tausayin kanana daga cikin manya kenan duk babban da zai jin tausayin kanana ba mu bashi duk karamin da zai girmama manya ba mu bashi to sunnar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam saboda haka yace wa inna khabarna ma'ahu marratan ta'ama wata ran sai muka je za mu ci abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faja'at jariyatun sai wata yarinya ta taho ka annaha tudfa'u kama ana tunkudo ta kama ana ta sakiyarta fa zahabat li tad'a yadaha sibba'ani sai ta kokarin ta saka hannunta a abincin fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadiha sai manzon Allah ya cafke hannunta thumma ja'a arabiyyun sannan sai wani da kauri ya taho ka annama yadfa'u yudfa'u kama ana tunkuda shi fa akhadha bi yadihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya cafke hannun shi thumma qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ash-shaytana yastahillu ta'ama alla yadhkura isma Allahi alayhi shaytan yakan alla yadhkura isma Allahi alayhi shaytan yakan yi kokarin halatta abinci dan ka a ambaci sunan Allah akan shi ina ma'anar haka yayi kokarin yadda zai ya fara sa hannu sai fara ci daga ƙarshe sai mantar da masu cin abincin daga sunan Allah sai su ci gaba da ci tare kenan ma'anar wannan hadisin gata sai ce wa innahu ja'a bi hadhihi al-jariya li yastahilla biha shedan ne ya tunkudo waccan yarinya dan yazo ya halatta ya sa ta halatta abincin ta sa hannunta ba tare da ambaton sunan Allah ba fa akhadtu bi yadiha manzon Allah yace sai na kama hannunta fa ja'a bi hadha al-a'rabi sai kuma shedan ya sake tunkudo waccan ba kauye li yastahilla bihi fa akhadtu bi yadihi shi ma ya kokarin ya saka ba kauyen ya sa abinci ya sa hannun shi yace shi ma sai na kama hannun shi wallazi nafsi bi yadihi manzon Allah yace na rantsa da Allah wanda yake raina yake a hannun shi inna yadahu fi yadi sa'addana kama hannun wannan ba kauye sa'addana kama hannun yarinyan nan sai manzo Allah yace to har hannun shedan din ma na kama gaba daya ma ayadiha tare da hannun wannan yarinya tunda shedan ya je ya kama hannunta zai saka manzo Allah kuma sai zo sai rufa hannun gaba daya sai yace to ina rantsuwa da Allah da raina yake a hannun shi sa'adda na kama hannun yarinyan nan yace hadda hannun shedanin na kama gaba daya wazada muslim fi riwayatihi al-imam muslim ya kara da cewa thumma zakara isma Allahi wa akala sai manzon Allah ya ambaci sunan Allah sai ya bude sai ya fara cin abincin ina fatar mun gane wannan to kun ga wannan yana nuna mene kenan shedan yana cin abinci ko bai ci yana ci to ga kari jabiru dan abdullahi kamar yadda muslim ya rawaito yace ya ji manzon Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza dakhala ar-rajulu baytahu fa zakara isma Allahi 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi قال الشيطان idan mai gida yazo shiga gida ko in mutum yazo shiga gidan shi sai ya ambaci sunan Allah to sai ainihin wato shedanu da suka biyo shi don hadisin haka yazo a wata riwaya in mutum ya dawo daga kasuwa ko daga office sai shedanu sai su rinka bin shi da yazo kofar gida in ya ambaci sunan Allah sai wannan shedani sai ce la mabita lakum wala asha yau fa ba ku da wurin kwana ku dangi da aka biyo oga ko ranka ya dade ko yalla tsai ba ku kuma da abincin dare domin yayi bismillah da zai shiga gida an gane وإذا دخل إذن كم يجري شجع جنش فلم يذكر اسم الله فلم يذكر الله عند دخوله بأم بتسون الله بوجن شجع جنم قال الشيطان في شيء أني شيء أدركتم المبيتة تودي أنسى مورن قانا بركما أجي أبنش أجايا هذا أكالي ذي بسم الله فوق ذي مانتا وإذا لم يذكر الله عند طعامه إن يديتم أبنش كودي أم بتسون الله با قال في شيء شيطان لكي تفد ثورا توقع شيطان في شيء أدركتم المبيتة والعشاء يو كن سامو أبنش كن سامورن قانا هني لكم كينكو wannan hadisi kamar yadda muka faɗi al-Imam Muslim ya ruwaito shi to ya kai dan uwana musulmi kaga daga cikin fa'idar darussan nan da ake duniyar shedanu da aljanu kaga ya ta nuna maka ashe in ka dawo kasuwa ko ina ne akwai shedanu da ke tafa da kai akwai wakilin su shi yake magana da su saboda irin yadda kake ayyuka wannan zai sa yanzu gobe da ka zo zaka shiga gidanka sai kai bismillah in ka isa kuma sai kai sallama an fahimci wannan da kyau idan kai haka kaga za su ci gaba da bin kafa shedanin kaka manta za su ci gaba da bin ka dan kai sallama to za su samu afwan idan kai ambaci sunan Allah ba za su bi ka ba in baka ambaci sunan Allah ba za su ci gaba da bin ka in ka je cin abincin ka ambaci sunan Allah to suna da wurin kwana ba su da abinci ko to akwai gogarmaya wadda ta fi kowace hadari in ka zo jima'i nan ma kuma sai ya kokarin san da zaka sadu da matarka sai ku sadu da ita tare sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce ɗayan ku in yazo saduwa da matar shi zai ce bismillah allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana da sunan Allah ya Allah ka nesanta mu daga shedan ya Allah ka nesanta zuriya arzikin da zaka bamu daga shedan manzo Allah ya ce shedan ba zai taba cutar da shi ba to kaga anan kuma ba zai samu saduwa da matar ka ba ke to yanzu idan ka ambaci sunan Allah wajen shiga gida kaga ba za su shigo ba in baka ambata ba za su zo suna jiran abinci da jima'i in ka ambaci sunan Allah wurin abinci sai su jira jima'i in ka ambaci sunan Allah nan sai zama ba abinci ba wurin kwana ba jima'i idan baka ambaci sunan Allah wurin jima'i ba sai ku sadu da matarka shedanu sun taya ka shine sai a samu dan tagaban hadari dan iska na fatar an gaji shine sai a samu dan iska sirrin samun dan iska kenan jama'a ba wai yadda Bahaushe yake cewa wai ga dan iska wai bin suru aka yanka mishi a wajen suna wannan al'adar Bahaushe ce ƙarya ne in kana da kuɗi nan yi maka haihuwa ka yanka rago yayi tinkiya tayi bin suru yayi dan akuya yayi cewa wai in an yanka wa yayi bin suru shine sirrin ya zama mara kunya wannan ƙarya ne jama'a duk ɗan iskan duniyar nan galibi raguna aka yanka musu kuma ga shi sun gallaba al'umma na fata an gane saboda haka idan kuka fahimci wannan karatu da kyau jama'a za ku ga akwai muhimmanci cikin sanin wannan ilimi saboda zaka kubuta daga sharri waɗanda ke lalata maka rayuwa da kai da ainihin zuriyarka Allah madaukakin sarki ya taimake ku wasu malamai sai suka ce wai aljanu ba sa ci ba sa sha sai aka ce kun yi kuskure mala'iku ne ke da wannan siffar mala'iku ba sa ci ba sa sha wasu malamai suka ce wasu aljanun suna ci suna sha amma fatalwa ita ce ba ta ci ba ta sha ka ji wani nau'i na nau'in aljanu wanda ɗazu da gangan na ƙi faɗi saboda ina so in yi magana ana fatalwa aljani ce jama'a amma yadda al'amarin yake asalin fatalwa hadisi ya zo da magana ta a cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowanne ɗaya daga cikinku yana da shedani tattare da shi ma'ana in aka haife ka yadda ainihin wato Allah zai kawo hafafa mala'iku da za su tsare ka ko shi ma iblis zai kawo nashi wakilin zai kawo shedan a aje maka kana fadowa duniya fa kana fadowa cikin jini yanzu Allah ya ce sai wannan shedani sai ya shafe ka shine sai yawo ya tsandare da kuka yanzu Allah ya ce mutum biyu ne kadai cikin ƴaƴan Adamu Allah bai musu bai bada dama ba sune annabi Isa da Maryam Maryam da annabi Isa da shedan yaje zai taba su lokacin haihuwa sai ya taba mahaifar bai samu taba su ba ni yasa saboda Hannatu mahaifiyar Maryam kakar annabi Isa da ta yunkuri za ta haifi Maryam sai ta ce wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim ya Allah wannan ya ka tsare ta ita da zuriyarta daga shedanu shine sai Allah ya tsare Maryamu da ita da ainihin annabi Isa, kaji sirrin kenan, hadisi ne sahihi cikin sahihul Bukhari da Muslim. To idan ka fahimci wannan da kyau, sai ka gane ashe sharrin sheɗan ya kai yanzu akwai wakili da yake da shi akan kowane dan adam. Dan haka sahabbai suka ce yanzu manzon Allah kowa na da sheɗani tattare da shi, yace kowa, suka ce hadda kai ke ne, yace hadda ni, yace sai dai Allah ya taimake ni, ya shirya min da nawa ya musulunta, baya umarnin sharri sai alheri. Shi ne aka yi babban malami tambaya al-allamatul usaymin, Allah ya ji kanshi, aka ce al-gafata malam, ko ya halatta tuni ma in yi addu'a Allah ya shiryar da nawa shaitani dan ya daina umarnina da sharri? Sai ya ce a'a, barin shi zaka yi, in Allah ya so ya shirye shi, in Allah ya so ya baka ku ta gwagwarmaya ku, yace dan annabi ma ba addu'a yayi ba. Jama'a mun gani, to kowanne dan adam akwai shaitanin aljani tattare da shi, wannan aljani yana nan yana rayuwa tare da kai, yana umarninka da mugun aiki, imaninka da tarbiyyarka da tsarin Allah yana kiyaye ka, wani lokacin ka fada, don haka Allah ya ce wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah, idan shaitan ya dan fuzje ka sai kai farma zaka ce a'udhu billah, ka saba da a'udhu billah. An fahimci wannan da kyau? To in ka fahimci wannan bayanin nawa da kyau, wannan shaitanin da aka hada ka da shi tun san da aka haife ka, kaji hadisi ya tabbata akan shi, to shine yake jurewa ya zama fatalwa idan ka mutu. Fatalwa ita ce al-ghul da larabci, to shine yake jurewa ya zama fatalwa idan ka mutu, sai ji zaman shi a kabarinka, a kan kabarinka, inda ne sai ya rinka fitowa yana tsorata mutane, amma wani abun mamaki da sunanka kuma sai ya rinka cewa shi ne kai, waɗanda ba su san ilimin aljamin nan da muke magana ba sai su ce ah, bawa na ya mutu ba eh, to wallahi ku je makabartaccen da daddare za ku ga yana fitowa, to wannan aljamin ne shi ne Bahaushe yake cewa fatalwa, sai ya fito da siffofi na ban tsoro, amma da kamanninka da komai yana kuma da'awar shi ne kai. Kun fahimci wannan shi ne fatalwa? Idan Allah ya so ya jarabci wani ɗanka ko ƴarka ko ƴaƴanka, sai wannan aljanin sai ya zo sai ya shige su, idan ya shige su yana cutar da su, ran da aka samu aka yi karatun Al-Qur'ani aka ritsa shi, naka ce kai waye? Sai ya ce ni ne babanta. Sai ce ai babanta ya rasu? Sai ya ce a'a, ina kabari aka taso ni, ni ne babanta. To wanda bai da ilimin aljanu sai ya rike, a'a, fatalwa ce ta uban, kaji yadda karatun yake, ba uban bane, mamaci baya dawowa, amma wannan aljanin ne zai dawo ya rinka wannan da'awar. Ku karanta littafin Alamul Jinni Wash-Shayatin na Dr. Suleiman Ashkar, za ku ga gamsasshen bayani akan fatalwa din nan da nake. Allah madaukakin sarki ya mana taimako. To kun ji yadda sirrin fatalwa take, to yanzu a ƙarƙashin haka in ka hata da fatalwa kamata ka ji tsoro kenan, ko kaɗan sai ka tsaya kawai kai ta'awuzi, ka karanta Al-Qur'ani, ka karanta ayatul kursi, ka karanta Falaki da Nas, ka ce matso ina ba tara nan ba wani dan eh, kurwa ita ce kurwa, sai wani an kama kurwar shi. Na mu zuwa ni magana akan kurwa, sai na zo zan yi maganar mayu tukuna, zan yi maganar mayu a cikin babin asiri, zan yi maganar maita insha Allah, don duk harkar tana da alaka da shaitanu da aljini. Amma yanzu kun ji a fatalwa ta zo, to in ka gamu da fatalwa, gaskiya ne ana gamuwa da fatalwa, ka je yawanka na banza ka dawo can Dogarawa, ka zo za ka hauro hayin Ojo, sai kawai sai ka ji ana binka a baya, sai ka hangi mutum can sama, in ka ruga da gudu oho da ya durkusa zai cafo ka, kawai natsuwa za ka yi, ka fara a'udhu billahi sami'il alim minash shaitani rajim. Amma wallahi in ka sake ka ce za ka gudu, Allah, wallahi Allah ne kawai zai tsare ka. Dan haka ake so ka dan iya wani abu na Al-Qur'ani, kar ka zauna zika ba ka san komai ba, ran da matsala ta zo ka rasa inda za ka kama, ko kuma idan ka shagalci da duniya, karatun Allah da kai biya watsi, na Islamiyyar da kai biya watsi, ka samu kanka ga yawon ya, ka je sulma, ka je fim, ka je yawon ƴan mata, ka je yawon fikini, ka je kaza, kanka zo ka samu kanka a irin wannan, saboda ɗan adam jama'a wallahi in ba kariyar Allah ba da ta imani da yake samu, wallahi shaytanu ne ke kawo mishi hari dama da hagu. Bari mu ga maka har mutuwa in ka zo shi dan ba zai rabu da kai ba. Ya zo cikin hadisi sahihi da al-Imam Abu Dawud ya rawaito, manzo Allah ya nuna cewa in ka zo mutuwa aljanna yakan make ka dan ka da ka faɗi kalmar shahada, ya maka bakin ciki sai an zara ran sannan sai ya fita shi ba, ya maka mugunta kenan. Shi yasa annabi yake addu'a, Allahumma inni a'udhu bika min al-hadmi والغرق وان يتخبطني الشيطان عند الموت. الله ka tsare ni kada ruwa ya cinye ni kada gini ya danne ni, ya Allah ka tsare ni kada aljani ya buge ni sheitani sanda zan mutu. Kaga in baka iya qur'ani da sunna ba ka shiga fitina, ka shiga rikici. Saboda haka jama'a kowa ya je koyi alqur'ani da sunna, duk wata hayaniya ka bar musu, ka ce hayaniya an dade ana yi haishemu, yanzu qur'ani da hadisi kawai muke so, ba wani hayaniya. In ba haka ba wallahi baka da tsari jama'a. Don waɗannan bayanan da muke ba tsorata ku muke ba jama'a, ba muna ba ku labarin wasu abubuwa bane don ku tsoratu, amma muna son ku san haƙiƙanin al'amarin ne to yaya za a kullo. Shi yasa muke kawo adda'u waddawa, cuta da maganin ta. In aka ce fatalwa gaskiya ce, madadin ka tsorata, kana korin dan goma ne, kana karkashin gabar kubanni ne, kana kaza kaza, madadin ka tsorata sai aka ce maka ga mafita. Ha ba kana musulmi baka iya ayatul kursi ba, baka iya falaki da nafi ba, da mai kake sallah baka iya a'udhu billahi ba? To in ka iya waɗannan abubuwan sun ishe ka, Allah ya taimake mu. Duk za mu zo za a yi maganar waɗannan abubuwan insha Allah. Wani ne ya ce wai akan ga wasu a Makka kuma bayan ko sun mutu, bayan ko suna nan sai a ce a'a an gan shi da shi aka yi sallar juma'a a Makka, ko da shi aka yi hawan arfa. In kuka yi haƙuri, darasin nan yana da faɗi jama'a, muna ɗiba kaɗan-kaɗan ne, kar ku yi mamaki sai nan da baɗi za a gama, don karatun ne namu fluctuation yake kamar GSM. In aka yi yanzu nan rumi-rumi ko ban gado zai ga ƙarshen ta ba kowa, ya tafi ina yana can ya yi boko kuma yana can, ya fi biyo da shi kenan, haka abin yake. To saboda haka a yi haƙuri, za mu zo kan abubuwa da yawa insha Allah. Don haka ingantacciyar magana dai ita ce aljanu suna ci suna sha. An fahimci wannan da kyau jama'a? Shin ko aljanu maza da mata ne? Aljanu maza da mata ne. Dalili shi ne nassin alqur'ani da kanshi ya nuna mana cewa afatattakhidunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Ya ku ƴan adam sai ku dauki iblis da zurriyar shi zama su ne masoyanku, ni kuma ku mai da ni maƙi. Ana samun zuriya ta yaya? Hanyar mace da namiji. Allahumma in ba zuriya irin yadda aka samu Adamu da Hawwa'u da kuma annabi Isa ba, bayan haka duk wata halitta, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni. Allah yace komai da an halicci nau'i biyu ne, hatta wutar lantarki sai kaga layi biyu ne, hanya ɗaya ba za ta yi ba. Wayar tarho sai kaga layi biyu ce, ɗaya ba za ta yi ba. Komai yana da negative da positive, da namiji da mace. To aljanu ma maza da mata ne, saboda hadisin dazu da na faɗi wanda Bukhari da Muslim suka rawaito, annabi yana addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Allah ka tsare daga shaytanu maza da mata. Kaga wannan ya nuna shaytanu aljanu waɗanne iri ne? Maza da mata ne, kuma suna haihuwa, kuma kaji suna jima'i, suna yin duk waɗannan abubuwa. Ina fatar an gane. Yana daga cikin munin halittar shaitani, anan ba aljani ba, shaitani. Mun ce za mu zo mu bambance. Shaitani yana da ƙaho guda biyu. Shaitan yana da ƙaho guda biyu. Dalilin wannan shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda Bukhari da Muslim suka rawaito, manzon Allah yace inna shamsa tatlu'u baina qarnayi shaitan wa taghribu baina qarnayi shaitan. Rana tana bullowa ne tsakanin kafannin shaitan guda biyu, hakanan tana faduwa tsakanin kafannin shaitan. Ina ma'anar wannan hadisin? Idan rana ta taho za ta bullo, sai shaitan ya je ingizo masu bautar rana sai su yi mata sujuda, shi kuma sai ya je sai ya sa kafannin shi sai su raba rana din, haka sai zama kungawa suke wa sujuda rana, amma sun hada haddawa hadda shaitan. To hakan ta tafi za ta fadu. Dan haka aka hana ka kai sallah wanda babu gaira babu sabab a wannan lokaci. Wannan ainihin hadisin ma al-Imam al-Bukhari da Muslim su suka rawaito shi. Shin ko aljanu suna rikida jama'a? aljanu suna rikida su zama mutane dazu na ce yiwa wani da ke kusa da kai din nan duba shi da kyau ta iya yiwa ba mutum ba ne ka dube shi da kyau ka taba ganin shi ƙimara 1996 wani abu ya faru a masallacin na ai muka zo mune wata mata karatun alkur'ani sai aljani ya halarto zai giggiwa zan kwada mishi ma da yace dan Allah malam ka tsaya wallahi ni ma almajirinka ne nace uwa ka ina kake zuwa makaranta yace wallahi duk karatun ahkamul jana'iz ake ina nan wajen radio nan a zaune yace bayan radio ne yake zama inda nake sa radio yace ne yake zama ai da kafire ya dumi malam sai ga kowa ya ba wani shiru malam suna rikida suna zama mutane jama'a ai qur'ani ya gaya mana akwai wani gwarzo sadauki ne a lokacin jahiliya sunan shi Suraqatu ibn Malik al-Mudlaj sadauki ne in har ya shiga yaki ya tama muku to kawai kowa ma yana sakin jiki cewa to ku ne za ku ci gari sai aka zo yakin Badar jama'a da aka zo yakin Badar sai shedan ya je sai ya rikida da ya rikida sai zama mutum kuma mutumin sai ya dauki surar Suraqatu ibn Malik ya shigo kayan yaki malam ya hadu ya harhade Quraysha suka ce eh Suraqatu yace wa inni jarul lakum kuzo ni ne oga yau a gaba suka ce eh suka ce sai dibe su sai da aka je tsakiyar filin Badar za a fara bugawa subhanallah yakin Badar Allah ne kawai ya kawo abun malam inda ba a yakin Badar ba jama'a da wahala yanzu da ana wa'azi nan da wahala da tun ana ba a sallah a duniya an yi wa musulmi tattali da makaman kare dangi za a je a kashe su kuma manzon Allah ya ji labarin ga su can za su wuce sun je sun yi kasuwanci sun kwaso dukiya sun kwaso kayan yaki sai ce ku fita ku je ku tare su wani bai karya ba wani ba silifa sai fita mu je wani ba makami fita Allah ne zai yi abin shi fita wanda bai kasa zuwa sai sai zauna rago mu wuce aka tafi aka je da aka tsaya malam musulmi suna kallon kafirai kafirai suna kallon musulmi sai Allah ya rinka maida waɗannan kafirai suka rinka raguwa a idan musulmi suna ganin kai dan waɗannan ma a halin su kuma kafiran sun ninka musulmin ninkin ba ninkin amma sai Allah ya saukar da mu'jiza da karama saboda imani da suka yi da fiyayyen halitta jama'a sallallahu alaihi wasallam suka fita zafi yakin sai aka ce a fara mubaraza tukuna a fara bigin buga sai wani kato mai suna Amr ibn Wadd wani sungwani mai malam ya fito daga cikin kafirai ya ce a zo a buga ka sahabbai suka daga kai su ce kai hanya ina fi Haidar Ali Haidara sai Ali ka danga kusan yaki sai ya fito ya ce haba ina ya fito sai shi wannan gumurzun kafiri ya kalle shi ya ce haba Aliyu ni ai sa'an babanka ne ni abokin babanka ne Aliyu ya ce ai ba magana sa'a anan nan kafirci ne da musulunci Allahu akbar daga lokacin ne ake ce mishi Haidar Haidar din shi ne gadanga kusan yaki in aka kafa ba ja da baya ba ta tunkuwa to shi ne Aliyu to sayyidina Ali Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda sai kawai sai suka fara bugin buga da wannan kafiri da Aliyu ya yi mishi wata tukulluma a tsakiyar madigar shi sai ya mutu tukulluma ya yi mishi a tsakiyar madiga malam sai ya kashe shi daga nan Aliyu ya buɗe fage kenan sai aka hargitse eh an kashe wani eh to a daidai wannan lokaci su kuma waɗanda ke baya sai suka ga Suraqatu ibn Malik suka ce ai ko an kashe wani ga Suraqatu nan ashe shedan ne ya rikide ya zama mutum ya dauki surar Suraqatu yace ku zo mu je wa inni jarul lakum ni ne na ku yau ni zai kaban ku ni ne kaba suka to suna tsalle malam suna aikin da Suraqatu ya zo yaki mun ci mun gama sai da aka zo tsakiya sai ga mala'iku na zuba ƙasa suna zubowa daga sama sai kwashe da gudu ya jira suka ce ya Firatu yace inni arama la tarau yace ina ganin abin da ba ku gani ina jin tsoron Allah ashe shedan ne aljanni ne ya rikida to wannan nassin aya alqur'ani ce a cikin alqur'ani ya tabbatar da aljanni yana rikida ya zama mutum kuma ya dauki surar wani to me kake musu in baka san ilimi baka ce baka sani ba sai ka zauna lafiya ka zaunar da musulmi lafiya ina tabbatar muku da cewa wanda duk ya hakikanta cewa babu aljannun cikin mu yayin kuskure akwai mu'minin cikin su suna mu'amala suna zuwa su cika su suna zuwa su yi kaza suna zuwa su yi kaza har fushi da makami suna zuwa su yi kwarai da gaske ina fatar mun gane ba abin da ba sa yi ba abin da ba sa yi suna rikida sai su fashi da makami mun hira da wasu jikin wata mara lafiya sun faɗi suka ce hanyar Lagos hanyar ina ne suna tsayawa sai su fashi da makami yan sanda su zo a yi a ritsa sai suka ce kawai ba san aljanu ba ne mu sai mu rikida kawai mu tashi mu ba su wuri mu ne mutu dariya ba inda za a kama duk inda aka yi a ritsa ba mutane ba ne suna sata akwai wani Yusuf da Ibrahim aljanu ne suka rikida sai suka yi sata suka saci gulagulai suka saci kuɗi da aka zo aka rutsa su halace musu yawa suka ce gaskiya saboda Allah gwalagwalai kam suna jidda na ce to imar na zaka je ka ɗauko su ka mai da su inda ka ɗauke su a nan aka yi haka a nan gidana aka wannan rukuya 1997 kasar ɗin yana ya ɗauko ya je ya mayar sai ya dawo ya ce ya mayar nan take sai aka buga waya gidan a Bauchi ne kirtina an ɗauke miki gwalagwalai ta ce me yasa baki faɗa ba ta ce ita ce uwar gida kar ta faɗa abu ya zama fitina ana girma ta don haka ta haƙura to je kiki duba wurin ta duba kin gan su ya ce labari sai na zo bayanin ya zo a gaban mijin aka yi matan biyu ne wannan aka kawo wannan kuma tana gida to da aka ritsa su sai to kuɗi kuma ba suka ce to kuɗi kam sai dai a yafe mana don mun kashe su na ce mai kuɗi suka ce yan mu na samari muka rikida da la'asar mu dan je mu sai jeans da t-shirt mu dan yi gayin mu kuma mu zama kuma shikenan mu je mu koma mu rikida kaga me za ka yi musu akan wannan tun daga Qur'ani ya ce suna rikida ba abin da za ka yi musu ina fatar mun gane to Qur'ani kenan jama'a hadisi fa mu shiga cikin sahihul Bukhari da Muslim daga babban sahabi malamin hadisin sahabbai al-Imam Abu Huraira ad-Dawsi yace watan azumi ya kama inji Abu Huraira sai manzon Allah ya ce inje in tattaro zakat fidda kai wato ita zakat fidda kai ba ma yadda malikiya suka faɗi ba cewa ana iya bayar da ita kwana biyu ko kwana ɗaya kafin sallah a'a in yau aka fara azumi yau da rana ko to da daddare in ka so zaka iya fitar da zakat fidda kai don ita zakat fidda kai ana bada ita ne saboda ta zama ciyarwa ga talakawa kuma ta zama tsarkakewa ga shi mai azumi daga wasu kurakurai da su da baka da yi tunda kayi azumi guda ɗaya to zakafin da kai ta hau kanka yin azuminka kwaya ɗaya zakafin da kai ta hau kanka karanta Fathul Bari sharhin Sahihul Bukhari mujalladi na 10 zaka ga waɗannan bayanan da nake don wannan hadisin da zan karanta na taba zama na tsuntsunto fa'idojin shi mun karanta a karatun littafin As-Sarimul Battar to idan kun gane wannan jama'a sai Abu Huraira ya ce azumi ya shiga sai annabi ya kafa shi shine shugaban kwamitin tattara zakka sai ya je duk inda ya tattaro zakafin da kai sai yana da sto sai ya je tara ya ce to da ya tara zakafin da kai shi kadai yake da mabudi wannan sai ya zo sai ya bude sai ga an diba to sai ya fara tunanin ya aka yi wani ne ya je ya saci mabudin ko wani ne ya je aka kera mai ko yaya aka yi sai Abu Huraira sai je sai ya ainihin kafa fako yana jira yana gadi ya ce can sai ya ga wata dabba ta taho giwa gadan-gadan ya ce sai ga ta rikida ta zama wani dattijo ya ce kawai sai ya ga kawai dattijon ya rabu kofar kawai sai ya ga ya ɓace ya ce can kawai sai ya sake ganin dattijon nan ya fito da kwandon abinci haka a hannu ya ce sai ya je sai ya ram ya kama shi ya ce na kama ka kaji maza ke ne haka muke so ka yi sai kama shi haka muke so ka yi sai kama shi. Abu Huraira yace da na kama shi nace Allah ya kama ka, dama kai kake mini satar amanar da aka bani, sai yace kai hakuri. Yunwa ta damu gidana, ga iyalai da yawa, sannan ba ni da hali, ga talauci, ka taimake ni amma ba zan sake dawowa ba. Abu Huraira yace to shikenan, tunda ba za ka sake dawowa ba, na sake ka. Ya bar mai abincin ko ya kyale shi, wannan sai an zo karatun fiqhu a wuce, yanzu karatun aqida ne. Ma'ana an ka kama barawo, yace yunwa ce, ka baka ba, baka bar mai ko ko baka karbe. In ka zo ka bar mai baka iya bar mai. In ka karbe fa kai rashin imani? A akwai tafsili. Ai mun ce fiqhu ko to bar mu dan taba ka dan. Malaman fiqhu suka ce idan dukiyar gwamnati ce, ko wani abu na gwamnati ne, a ce wannan gona ce ta gwamnati, sai aka kama wani yaji ya sato hatsi, da ya sato hatsi din nan zai zo ya ci ne, yunwa talauci, yunwa ta buji kasa. In aka kama shi aka ce sai a bar shi da wannan, kuma a dubi halin da yake ciki ma, sai a kara mishi. Idan kuwa ta individual ce, ta wana ce, to sai in wanan ya yarda, sai aka ce amma kuma gwamnati za ta iya shigowa. Shine gwamnati wane ya kama ɓarawon gwaiba ya cika kwando guda, me yasa yunwa ake yi? Shi yasa ka saci gwaiba? Na rasa abin da zamu ci ne a gida, shine nazo na sata ba ganin da ɗanyu da nunannu da burburi da menene kaza kaza, shine ya kama shi aka yi shi police station. Aka ce a irin wannan hali sai gwamnati ta shigo. In aka tabbatar yunwa ta faɗo wa garin ne, mutane na ci da kansu da kyau, sai gwamnati ta biya wannan abin da ya sata. Yanzu ba a magana yanke hannu tukuna ba, sai ta biya abin da ya sata, sannan kuma sai ta ƙara mishi. Magana yanke hannu dama an ɗauke ta, domin Imam Malik ya ce idan yunwa ta daki ƙasa, to ana ɗauke hukuncin haddi na yanke hannu, ba a yanke hannu. To yanzu Najeriya ko an kama ɓarawo za a yanke hannun shi kenan, ko kuwa yunwa ba ta daki Najeriya ba? To wannan sai a tambayi hukuma abinci ko? Allah ya taimaka. To Abu Huraira sai ya tafi wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana zuwa wurin Annabi, sai Annabi ya ce ma fa'ala asiruka al-bariha, ɓarawon da ka kama jiya ya kuka yi? Sai ya ce ya yi kukan talauci da yunwa, na ji tausayin shi, na sake shi. Sai manzo Allah ya ce zai dawo. Abu Huraira ya ce tunda manzo Allah ya ce zai dawo, sai na san zai dawo. Ya ce sai na je na kafa na tsare, sai ga shi ya dawo kuwa. Sai na sake kama shi. Abu Huraira ya ce muka sake irin ta jiya, na sake kyale shi. Ya ce to rana ta uku da na kama shi, tunda Annabi ya ce zai dawo nan ma, ya ce ya yi juyin duniya, na ce ba zan sake shi ba. Sai ya ce to tsaya, zan baka makarina, zan baka maganina da ni da irina. Ya ce meye? Ya ce ayatul kursi, in ka karanta ta da safe, Allah zai tsare ka daga shaitanu har zuwa yamma ta. In ka karanta ta da yamma, Allah zai tsare ka daga shaitanu har gari ya waye. Sahabbai kuma suna son alheri, nan da nan ya ji wannan falala sai ya karba, amma bai fara aiki da ita ba, sai da yaje yana neman approval. Annabi ya yadda ko ba ya yadda ba, ya sa hannu ko ya soke, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda cikakken adalci da rashin son zuciya da rashin kungiyanci da ɗarikanci da mazhabanci da ƙabilanci, Annabi ba shi da zalunci. Annabi sai ya ce sadaqaka wa huwa kadhubun, yace gaskiya shedan ya gaya maka. Ayatul kursi tana maganin shedani, amma shi makareci ne, amma abin da ya fadi gaskiya ne. Haka ake so, kai ne dan kungiya, sai wanda ya fadi kaza shi ba dan kungiya bane, kuma kai ka san ka zan gaskiya ne, sai ka ce gaskiya ne, sai dai ba namu bane. To kaga ka fadi gaskiya, ba naku bane, kuma ka tabbatar da gaskiya. Amma a'a, wanda ne ya fada eh ƙarya ne, a'a wanda ne ya fada a'a gaskiya ne, to ka bata. Saboda ka zama mai son zuciya kawai. Wani yaro ne dan kungiyar Izalan Jos, sai aka samu matsala, shi kenan da ya fara fahimtar sunna ta gaskiya. Dan Izalan Jos dariƙa suke yi fa kuma jama'a. Izalan Jos in ba namu nan zariya ba, su ne suke da dama dama. Duk inda ka kaɗa Izalan Jos a ƙasar nan, jama'a sun koma sun zama yan ɗariƙa. Saboda tsabar son zuciya ne kawai ya shigo musu. Na nan zariya ne suke dama dama, wasu suka ɗan daure su runguma hannu, suka ɗan yi sallama biyu da makamanta. Amma in ba haka ba, duk inda ka samu Izalan Jos za ka samu tsabar son zuciya ne. yaran da ya gane sirrinsu in yi abu suka yi kaza sai ce a na ji ne Mala Abubakar Gumi ya faɗa. To da ya ce Mala Abubakar Gumi sai ce a to shi kenan babu a ina a yaushe da kaza. Yanzu ƙungiyar Izalar Jos gaba ɗaya tana sukar ɗaga wando da cika gemu, in ka cika gemu sai su zage ka, da ka ɗaga wando sai suna sukar ɗaga wando, kuma ɗaga wando yana nan cikin karatun Ihya'u Sunna. Me yasa? Saboda mu salafiya muna ɗaga wando. To kaga ɗariƙa kenan, in ɗariƙa ne muka ji suna sukar mu muna ɗaga wando, suna da wani ɗagaggen wandon ka da wani gemun ka a halin karatun yana nan Ihya'u Sunna. To kaga kuma aka ce ɗan Izala shi ma yana suka, kaga ya zama ɗan ɗariƙa Ismailiya kenan. To dan haka ku ƴan Kaduna sai ku kokari ko ku zama kuna riko da Sunna, ba haka ba ku ma sai ku shiga zama yan ɗariƙun kenan. Allah ya kiyaye. Saboda haka a taƙaice Abu Huraira a nan yanzu yana nuna mana adalcin Annabi kenan. Shi ne ne kowa ya san shedan maƙaryaci ne, amma maƙaryaci yakan zo da abin da yake gaskiya ne. In aka gane gaskiya ne sai a ce maganar gaskiya ce. Yanzu jama'a manzo Allah zai ce ayatul kursi ƙarya ce? Saboda shedan ya faɗa, sai ya ce gaskiya ce, tana maganin shedanu da safe da daddare. Amma shi dai maƙaryaci ne, kaga adalci kenan. Haka al-imamu Aliyu ibn Abdullahi ibn al-Madini babban malamin Bukhari, haka zuwa ka ce ala gafarta malam, wai ɗalibai suna cewa babanka Abdullahi ba a karɓan hadisi wurin shi yana da rauni. Sai ya shiru sai ya ɗaga kai ya ce gaskiya ne, ya ce abi dha'ifun la ta'khudhu anhu, babana mai rauni ne kakku karɓi hadisi wurin shi. Ya ce Allah baya jin kunyar gaskiya. Ku karanta littafin Tahzibul Tahzib ko Tahzibul Kamal na Al-Hafiz Al-Mizzi. Shi yasa malaman hadisi kowa yake rikici da su, saboda duk wanda bai bi tafarkin malaman hadisi ba sai ka kama shi da wani burbushin san zuciya. Burbushin san zuciya. Amma malamin hadisi gaskiya ta tabbata, eh, shi yasa sai a ce an kasa gane mu ɗan wace kungiya ne. Yau ya goyi bayan ɗariƙa, gobe ya goyi bayan Shi'a, jibi ya goyi bayan Izala, gobe ya ce Kiristoci gaskiya. A'a. Maganar mu muke dubawa. Maganar muke dubawa. Kirista in ya faɗi kaza ya zama gaskiya ne sai mu ce gaskiya ne. Idan ɗan Shi'a ya faɗi kaza gaskiya ne sai mu ce gaskiya ne. Nan Salman Rushdi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk duniya kowane ahli sunna ya san hukuncin zagin Annabi hukuncin ridda ne, kisa. Ba wanda zai tsage. Sai muka ce gaskiya ne. Dan ne gaskiya, haka karatun yake. Ko a Izalan haka yake karanta Raddul Azhan. Amma sai Izala suka ce a to tunda Khomeini ya faɗa, to a ce ƙarya ne. Muka ce ƙarya kuke, gaskiya ne abin da Khomeini ya faɗi, amma shi ɗan Shi'a ne, sai an tsaya ma gaskiya. To wannan shine ya mai da mu salafiyya ɗin, domin su salaf ɗin kun ji duk inda gaskiya take za su faɗa, ko da maƙaryaci ne ya faɗi, ko kafiri ne, ko ɗan bid'a ne. To ma da muka zo muna haka, ai shine salafiyyancin. To sai a ce a to an rasa ina suke. Yau ya ce kaza, abinda Sheikh Dahir Bauchi ya faɗi gaskiya ne, gobe kuma ya ce abinda Gumi ya faɗi ma gaskiya ne. Eh, gaskiyar ce ai. Inda ƙarya ce ko Gumi ne ya faɗi, za mu ce ƙarya ce. Inda gaskiya ce ko Dahir Bauchi ya faɗi, za mu ce amma ai kowa san Gumi namu ne 100%. Amma ba mu rufe idan mu a kan shi cewa duk abinda ya faɗa shi ne wahayi min indillahi ba. Wannan shi ne salafiyancin, shi ne ku zama mutanen kirki. Allah ne ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu a'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah ya ce don kuna kin mutane, kar yadda kuke musu ta sa ku ki adalci, ku yi adalci, shi zai kai ku ga tsoron Allah. Yanzu gurin ya rikita mu a Najeriya, san zuciya ne ya rikita mu. Shi yasa in Allah ya so, da'awar salafiyya ita ce jirgin ruwan Annabi Nuhu a Najeriya da sauran ayyuka. Insha Allah. Ba san zuciya. Adalci muke cewa a yi wa kowa adalci, kowa a bashi uzuri, kowa akwai alheri, akwai kuskure, akwai sharri tattare da shi. To duk wanda mutum ne sai a tsaya, amma saboda ba ka san shi sai ka ce kaza ne, saboda kana san shi sai ka ce kaza. Allah ya ji ɗan Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi Madarijus Salikina fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sarki ya tabbata ga Allah, ka ji fa wannan aya ce aka yi mata mujallabi uku ana sharhi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a cikin wannan littafi ya ce abin da ya hallaka mutanen duniya kakaf wanda duka da ya halaka ya ce so ne ko ki, saboda tsabar san da kake wa wani duk abin da ya faɗa sai ka ce gaskiya ne ka halaka, saboda tsabar kin da kake wa wani sai ka ce duk abin da ya faɗa ƙarya ne ka yi kuskure. To salaf da muka ce muna bin tafarkinsu, su duk inda gaskiya ta zo ko maƙiyinsu ne sai su ce gaskiya ce. Misali, Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi a cikin babu fadl Muawiya, aka tambayi Abdullahi dan Abbas, kowa ya san Abdullahi dan Abbas yana bangaren Sayyidina Ali ne, amma da aka tambaye shi aka ce ala gafata mala Muawiya in yazo sallah raka'a ɗaya yake yi sallar wutri, nan kuma malikiya ba ɗaya bace, to gaskiya ne ko ba gaskiya ba? To Muawiya ma ɗaya yake yi gal wutri, yace gaskiya ne ya dace da sunna. Yace kuma kai baka san sahabi bane malamin fiqhu, amma fa ba sa shiri da Muawiya, da za su haɗu da Muawiya ƙarshen ta bugi in buga za a yi, amma abin da Muawiya ne da yake gaskiya ne daga Annabi ne sai yace gaskiya ne. In kai ne sai ka ce ha ba da Allah, wani kuma ka da Allah wani faka kawai shirme, a'a ba haka a salaf. Salaf mutanen kirki ne, adalci. To duk wanda zai zama salafi to dole sai ya tsaya duk inda ya ga gaskiya to sai ya faɗa. Saboda haka da aka samu wasu bayan Allah suka yi sallar juma'a ta dace da idi, sai suka fita suka yi idi, juma'a ta zo daidai yau idi yau juma'a, sai suka je suka yi sallar idi da safe, sai ba su fita juma'a ba, ba su yi azhar ba, suka jira da asar ta yi. Waɗannan mutanen su Abdullahi ɗan Zubair ne yana ainihin sarauta a Makka, sai aka tafi ƙasar Kufa ta Iraki aka cewa Abdullahi ɗan Abbas, ‘yan uwanku da ke Makka, kaga ashe har suna faɗan amma sun yadda ‘yan uwan juna ne, ‘yan uwanku da ke Makka yau juma'a ta kama ɗaya da idi, da suka yi idi ba su yi juma'a ba, sai ce ya dace da sunna, amma fa faɗa ake yi ba a shiri. Karanta Bulughul Marami, hadisi ne sahihi. To abinda muke kiranku kenan jama'a, Najeriya an yi rikici, tariƙa, zala, wanene, wanene, duk abin da ya kawo shi ne tsabar ƙin Allah ne ya kawo. To sai muka ce yanzu mun zo muna da'awa zuwa ga abinda ɗan Fodiyo ya yi kira zuwa gare shi. Karanta ƙarshen littafin ɗan Fodiyo, shafi na ƙarshe, Tamyizul Muslimina minal Kafirina. Yace abinda zai zaunar da musulmi lafiya shine karanta Alƙur'ani, karanta hadisai, karanta tarihin salafu da kuma kwaikwayon yadda suka rayu. Mai risala ma ya ce wattiba'u salafi waqtifa'u atharihim, yace abi salafu abibi kuma tafarkin yadda suka rayu. Haka ya faɗi farkon littafin, ƙarshen littafin ma haka ya faɗi. To mu abinda muka ce kenan, mun ɗaukar kanmu za mu bi wannan tafarkin. Dan haka wata ran za ku ce yau mun ji Albani kuma yana karanta ishiriniya. Ito ne laifin ishiriniya, waƙe ne yabon Annabi ne, waƙe kuma yabon Annabi sallallahu alaihi wasallama ba kafirci ba ne, ba bid'a ba ce, hasali ma sunna ce. Manzo Allah yana da mawaƙa irin su Hassan ibn Sabiti, yana da mawaƙa irin su Abdullahi ibn Rawaha, har yana jinjina musu, har ta kai haccauta ike musu. Ai muna da mawaƙin manzon Allah nan mu ma a nan Kano, Malam Bashir Ƙandabu. Ai yayi manzon Allah wata waƙa da naji daɗi malam, falle ne ya shadda na siya ya di goma. Na ce a kai mishi yayo mai gidan mu waƙa. Da sallah. Ƙwarai da gaske. Sunna ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki baiwa falle ne mai suna Siri na ƙanwar Mariya, ya baiwa ainihin Hassan ibn Sabit saboda ya mai waƙa. Sau da haka babu laifi, amma mawaƙi mai irin shata ko ɗan ƙwairo mai molo wannan ba abin da ya haɗa ka da shi. Amma mawaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya mujazafa, in ya wuce kamar yadda shi alfazazi cikin ishiriniyar yana wucewa ya yi abin da ba daidai ba, sai ka ce nan Allah ya yafe mai. Amma ya yi waƙi ya yabi Annabi to daidai ne. Amma kuma zan zauna ba zan karanta Ƙur'ani ba sai kullum in zama ni ne malam mai yafe in ta ainihin ishiriniya, a'a. Ba za ka bar Ƙur'ani ba, in an taɓa za a taɓa a yabi manzon Allah, amma a yabi Allah kuma wala zikirullahi akbar. Kaga an daidaita abu kenan. Amma aka zo aka yi zalunci aka ce alfazazi wani bai rabe ne ma wai alfa ne,
haka aka faɗi 1970 zuwa 80 fa wani gurabe ne sunan shi alfa ne shine ake cewa alfazazi shi ya sa wata ran na kawo cikakken tarihin shi alfazaz ai angosu ce a kasar andalus al-andalusi al-gharnati garin su ɗaya da al-imam shatibi mai littafin nazmi na waken abin nan karatun alqur'ani yayi wake ya yi manzon Allah yau shekaru 900 da suka wuce ya zauna kan minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan waƙe na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga yanzu an yi adalci to in dan izala yaji wannan magana mai son zuciya sai ce dan me za a faɗa ka in dan dariƙa yaji sai ce dan me za a faɗa ka dan shi dan izala so yake a ce 20 ya kafirci ce shi kuma dan dariƙa so yake a ce duka abin da ke ciki daidai ne sai muka ce a dube ta da ido na adalci mana abin da zai zaunar da mu lafiya kenan jama'a wannan abin da ba ku so wallahi ko mun mutu ko muna da rai in kuna son kasar ta zauna lafiya wallahi sai kun dawo kanshi shine ya zama kawai za a dubi gaskiya ne saboda ita gaskiya ce ba dan wani ne ya fadi ba za a dubi ƙarya ƙarya ce ba dan wani ne ya fadi ba amma har aka koma abin da wani ya fadi shine gaskiya abin da wani ya fadi shine ƙarya shikenan kun shiga rikici kuma kasar ku ba za ta taba zama lafiya ba kuma wallahi farawa akai kafirai sai sun tasa ku gaba sai sun yi rugurugu da ku in kuka tsaya a haka dan haka dole bin tafarkin salaf din nan da muke cewa a dawo abu tafarkin su in ba ku gane abin da muke nufi ba ku tambaye mu mana in ba ku gane ba ku tafi kan internet mana muna zuba manufofinmu da yaruka da yawa saboda ne kowa ya ga mecece manufar mu ba kungiya bace ba mazhaba bace ba dariqa bace ina ma'anar bin salafiyanci shine a tsaya irin yadda annabi da sahabbai suka rayu sun yi fada su ma tsakanin su sun saba sun yi rikici amma rikicin bai hana a fahimci juna ba ba a sa son zuciya ba da ni da kai ba ma shiri amma na ga ɗanka ya taso sai in kira shi in ce kai e zo ka ga wanda ya ta ce ka zo ka neme ta amma fa ba ma shiri da uban fa sai in ce ka je ka gaya babanka shikenan sai je sai gaya baban shi in aka zo aka haɗa a sallah eh yaro ya zo ya gaya mini an ce za a ba shi ya sai in ce eh haka suke yi ba a shiri amma ba a kin juna sai aka bar shedan ya tashe gantaka shi shi kadai ba sai dai tasiri to amma mu a yanzu mutun yayi fatawa kawai ya saba maka shikenan a ba zai karatu masallacin mu ba ba zai kaza ba ba zai kaza ba ba zai kaza ba ba zai kaza ba ina sunna anan dole ku je ku karanta sunna a wurin wadanda suka san sunna sani na hakika sannan ku fita daga rikici kuma ba haka ba idan zati kona kanka kake haka wutar jahannama annabi yace da tararaka ta ci ta cinye sai ta koma tana cin kanta to haka in ka cika zafi baka aunawa to shikenan sai ka zama khawariji dama haka abin yake idan ahlus sunna yana san addini yana san sunna in ya ki karatu ya dauki zafi to sai zama khawariji duk abin da akai sai ce kaza kafirci ne in kuma ya cika sauki ba karatu shine sai koma sai lalace ya zama sufi mai bin dariku to me adalci shine kana son sunna to kai karatu ka san ilimi ka san shi a yadda yake sai ka zauna lafiya amma in ba haka ba za ku ta samun kanku a matsala yanzu in ka dauki case study ka dauki wannan 20 da na faɗi ko alburda ta zama maka misali duk dan dariƙa sai ce duk abin da ke alburda gaskiya ne dan izala sai ce kuma duk ƙarya ce to in ka zauna da shi ka tambaye shi kai ka karanta 20 ka karanta dan ƙarami ka karanta hamziya bai sani ba baka san abin da ke ciki ba amma ka ce kafirci ce ka yi wanta kai kuma da kake karantawa ka san abin da ake cewa da kake karantawa halilan ya ujan bil muhasab wa anzila ba daidai ma kake karantawa ba halilan ya ujan kai ka iya karanta amma ba daidai ba ka san ma'anar a'a to kai ma kar kai saurin cewa daidai ce yanzu sai an samu ƙwararren malami gogaggen malami yasa ku yi kokari ku zama ku samu ilimi kafin ku zama malamai haka sayyidina Umar yace yace kai kokari kafin a ce maka ala gafata malam kafin a ce ranka ya dade kai kokari ka zama kai karatu in ba haka ba ka tara rawani ga malamin ga alkaba maka ce ala gafata malam sai ka karbi kuma ba komai akan ka sai majina Allah ya kiyaye jama'a aljannu suna rikida su zama mutane saboda hadisin Abu Hurairah ko yanzu wannan hadisi dalili ne akan ga aljanni ya rikida ya zama giwa ya zama mutum ko to kar kai mamaki dan an ce maka ainihin aljanni yana rikida wannan shine ainihin wato sakon dama da muke so mu isar a ƙarƙashin ainihin wannan gabaɗin jama'a. Allah maɗaukakin sarki ya mana taimako. To in kun fahimci waɗannan matsalolin da kyau, abin tambaya yanzu a nan shine, akwai wasu dabbobi da ke ganin aljanu. A saurara, akwai wasu dabbobi da ke ganin aljanu. A saurara jama'a. Daga cikin dabbobin da ke ganin aljanu akwai jaki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan kuka ji jaki ya yi kuka, to shaitani ya gani, sai ku yi a'udhu billahi. Idan kuka ji zakara ya yi cara, shi kuma mala'ika ya gani. Kaga wannan ya nuna cikin dabbobi akwai waɗanda suke ganin aljanu kenan. To wannan ya nuna kenan ɗan adam baya ganin aljanu. To in ka ce ɗan adam na ganin aljani ko zai gani, sai a ce a'a, abin yana buƙatar bayanai saboda maganganun baya da muka yi. Idan aljani yana nan a iskar shi, to ɗan adam baya ganin shi. Don haka wannan nassin Qur'ani da ya magana a shi abin da yake nufi kenan. In dai har aljani yana nan a surar shi ta iska, to ɗan adam baya ganin shi. Amma ko ka san wani abin mamaki? Ɗan adam baya ganin aljani idan yana cikin surar iska, amma kuma zai iya magana ya ji. Shi ne abin da ke faruwa. sai ka ji ana magana da kai a jikin kuka ko a jikin abin nan tumfasiya, sai ka ji ana magana da kai. To Ibnu Kasirin ma, kamar yadda zamu kawo in mun zo gaba insha Allah, ya taba kawo inda ga muryar aljani a amashi wani tabi'i ya ce ya ji ga aljanin yana magana da su, amma kuma ba su gan shi ba, yana kuka lafiya, ya ce yunwa me kuka fi so? Ya ce shinkafa. Da aka kawo shinkafa aka bashi, ya ce sai muka ga kawai ana ɗaukar loma-loma kafin nan an cinye. Yana cikin tafsirin Ibnu Kasirin. Ko mun gane wannan da kyau? To idan kuka fahimci wannan da kyau, sai ka gane ashe aljani in ya rikiɗa ya zama wata halitta za a iya ganin shi. Shi yasa muka ce ɗazu, za ka iya ganin shi a mutum, za ka iya ganin shi in ya zama kura ko miciji ko kunama ko makamantan haka. Amma in dai yana iska, to ba za ka ainihin taɓa iya ganin shi ba. Yanzu matsala ɗaya ta rage wadda insha Allahu ta'ala ita ce za mu ainihin tattauna. Amma kafinta shi ne, ku sani da cewa aljanu mun ce sun riga mu zama a duniya ko? Sun samu ilmomi masu yawa ko? To sun yi nisa a wajen kimiyya da fasaha jama'a. Tuntuni aljanu suna da ƙere-ƙere waɗanda suke yi na tashi sama kamar jiragen sama. Suna da ainihin wato ƙere-ƙere waɗanda suke na yin nutso a ƙasa. Amma fata na ce ƙere-ƙere na faɗi ne don ka fahimta, su iliminsu ya kai ba sai ƙere-ƙere ba, ba sai an ƙera ba. Aljani da kanshi yanzu in ya so ya je Amerika, yanzu sai ya je dawo. Qur'ani ya gaya mana haka. An samu wani ƙasaitaccen sarki kuma annabi sunan shi Sulaiman. Yana da ƴan fada daga ciki, akwai tsuntsaye, zakaru, kaza-kaza, sai zan akwai alhuda-huda. Alhuda-huda sai ya tafi yawo, bai nemi izinin ranka ya daɗe ba. Shi kuma annabi Sulaiman in ya zo saboda sarauta, ana cikin tafiya kawai sai ya tsaya a rana sai ya zauna. Saboda tsabar sarauta, sai tsuntsaye sai su kale a sama kawai sai su haɗa fuka-fukansu. Sai martaba kenan. Ka ji fa kawai ana tafiya a rana saboda tsabar sarauta, sai kawai ya zauna a rana. Ba zai magana ba kuma kawai ku kusan yadda za ku yi inuwa. Sai su har haɗa fuka-fukansu sai su yi mishi inuwa. To ka san akwai a fada, akwai gulma, akwai tsegumi, akwai guntsugulu a fada. Sai da gangan aka bar wurin alhuda-huda, da gangan sai annabi Sulaiman sai ya ga rana ya ce lafiya, mali na a alhuda-huda ya banga alhuda-huda ba. To ranka ya daɗe, yau bai ka gani? Dama kar a ce muna abin nan ne ga mu manyan fada, yau bai ka gani? Akwai guntsugulu a fada. Na fada wanda sai kawai alhuda-hudan nan ya fahimci an haɗa mai sharri, tunda shi ma tsohon ɗan fada ne. Don haka annabi Sulaiman ya yi fushi, ya yi faɗa, ya yi maganganu, ya ce in ya zo sai na yanka shi, sai in ya zo da bayani can sai ga alhuda-huda. Yawwa, to ranka ya daɗe, gashi nan ka bayyana labai a rana, ba ku girma manya kaza. Aka kama shi, to da ya san dama an kulla mishi, to da ya zo sai ya zo da labari mai tsaga zuciya. Da aka ce daga ina kake? Sai ya ce in ahattu bima lam tuhib bihi daɗe can, yace ranka ya daɗe, na gano abin da baka taɓa gani ba, waji ituka min saba'il binaba'in yaqin, na zo da labarin gaskiya daga saba. Yace inni wajadtu ra'atan tamlikuhum, ni mulki ka zo kana ba wani babban mai mulki ka ce wata mata na samu ta ne musu sarauta, wa utiyat min kulli shay'in, komai na duniya tana da shi ranka da komai. To kaji kuma dan fadarka yana fadin komai, to wato ya rena naka kenan, ya rikice kenan, sai ce walaha arshin azim, tana da wani katafaren gadon sarauta baka taba ganin shi ba ma ranka da dan Nabi Sulaiman ne ya rikice gaba daya. To kaga anan duk da ya gama bada labarin nan, menene sakamakon labarin? Sai Annabi Sulaiman ya ce waye zai je zo da wannan gadan. Tsakanin tafiyan nan, kamar misalin da nake muku ne, kamar daga Port Harcourt ne zuwa Maiduguri, tsawon Najeriya kenan gaba daya, sai ya ce waye sai wani aljani, qala ifritun min aljinni, sai wani hatsabibin aljani ya ce ana atika bihi qabla an taquma min maqamika, kafin a tashi fada zan zo da shi. Ya Annabi Sulaiman ya ga kai an dade, ina son in ga gadan ne yanzu. Sai aka ce qala allazi indahu ilmun min alkitabi, sai wani ashi yayi karatu yayi iya littafi, kaji fa'ida ilimi ku, kaji aljanu ma wanda ya karatu yafi wanda bai karatu ba, wanda ya iya ci da karfi shi ifritu da karfi ya iya ci, shi kuma wancan malami ne. Shine sirrin da ake so ka gane, kare wannan in ya iya karatu aka koya mai farauta, in ya je buge ka same shi a tsaye aka ce zaka ci, amma in ka same shi tsaye da wani jahili majhuli da baka san shi ba, baka san ina ya karatu ba, aka ce ba zaka ci ba, ta haramta tunda jahili ya tsaya a kai, kai a'udhu billahi, jahili ka tuba, kaji jahilin kare in ya tsaya a gurin tsayawa fa bai taba ba, tsayawa kawai shikenan dabba ta haramta, saboda me? Malami ya kashe sai wani jahili ya zo ya tsaya a gefe, shikenan ta zama haram. Kare wanda shine kaskantacce cikin dabbobi, amma kaga ashe in aka karantar da shi ya samu daraja, karka tsaya da jahilci dan uwana. Saboda haka wannan wanda yake da ilimi na littafi sai ya ce ranka ya dade, ni zan zo da shi kafin ka kifta ido, kuma ni ne karfi ne, ba zan subuce ba, zan dauko shi, amin, kuma ba abin da zan sace a jiki. Kafin a kifta ido kawai ya kawo gadan, gashi nan ya aje gaban sarki. Sai aka rubuta takarda, tunda yanzu an zo da gadan nata da take ji da shi, sai Sulaiman ya rubuta takarda aka ba Alhuda-huda. Yanzu diplomasiya ta faru kenan tsakanin gwamnatin Sulaiman da gwamnatin Bilkis, aka ce ka je ka kai mata, aka nannade. Aisha ta Bahaushe yake cewa wai Alhuda-huda malami ne, ya haddace Qur'ani duk bishiyar da ya tsaya ya sauke izu sute, kai Bahaushe ƙarya ne, ƙarya ne, an gane. Annabi Sulaiman ya sa Huda-huda ya tafi, Huda-huda kuma da ya je shi ma sai mata yadda abin zai razana ta, tana zauna a fada, sai ya zo, sai ya zo daidai tsakiyar kanta kawai, sai ya je ho takarda, sai ta faɗo kanta, da ta buɗe ta gani sai ta ga innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimina, sai ta ce to sarakunan fada, kun ga dai ga wasiƙa an jeho mini daga Annabi Sulaiman, kuma ya fara da bismillahir rahmanir rahim, ya ce ban da girman kai, sai wani bafade mai zafin kai sai ya ce shi din ne, muna da ƙarfi, muna da sojoji, sai ta ce a'a, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alu, yace kai kai hankali, kaga waɗannan sarakuna suka shigo garin nan sai sun yi kace-kace da garin, mu kuma sai sun kaskantar da mu. Abinda ni nake gani a hada kyauta, a je a kai mishi a tuba, da aka hada kyauta aka je aka kai mishi, yace shi za a yaudara da dukiya, ya ku malamai kun ji, idan ka so shimfida da awaka sai aka maka ambula, sai aka maka buhun shinkafa, haka Malam Abubakar Gumi ya faɗi, wa'azi ne zafi tsakanin lokacin mulkin Gawan, suka kai ƙara, Gawan ya kira shi ya ce sun kawo ƙararka, Malam Abubakar Gumi ya ce to sai su zauna mu zauna sai mu tattauna ne, shi kai ko da ba musulmi ba ne ai cikin Hausa ka girma, a nan Lagos Street fa Gawan ya girma fa, mai gidan shi yana nan, ban san ko ya rasu ba, wanda ya koya mai gyaran keke gawan bahaushe ne gar nan Lagos Street jaran keken hawa gawan aure ne ma annan din ya nemi bahaushe ya yar sabon da rufi aka ce arne ne ba za a bashi ba shi yasa yayi fushi ya je shiga soja albani ne tarihi an bai sanin da ko ina fata an gane to da tafiya ce tafiya Imam Abubakar kuma yace sai mu hada su a hada mu mana mu tattauna gawan yace to yace ko hadu a zauna a tattauna suka ce an ce ka hana shi wa'azi kana cewa kaza kaza gawan ya kira Malam Abubakar kuma yace sun ce ba za su zauna da kai ba sai malam yace sai a banni in dora fadi ai da fakwatanci in ci gaba da fadi to a lokacin ne yace sai gawan yace mishi don Allah don ka zauna lafiya da ƴan uwanka idan kudi kake so zamu baka in mulki kake so zamu baka duk abin da kake so sai malam yace shi abu ɗaya yake so yace baka faɗa ba yace me yace a banni in ci gaba da faɗar gaskiya shikenan gawan yace shikenan sai ka ci gaba kasar din yana nan anan ina da shi malam da kanshi ya faɗi wannan tarihin ba riwaya ba ce saboda haka duk sanda wa'azi ya wa'azi sai a ce aje a gaishe shi aje a kai mai ambulan aje a kai mai buhun shinkafa kuma barin gaya muku malamai da sun ba ku sai su fara buga waya sai mun ba wa na kaza mun ba haka suka yi wani malami babban malami duk gari shine babban malami na baki daya suna bashi miliyan 30 kawai sai suka bugawa wasu da yake zuwa yana tafsiri yanzu malamin ku ya banna mun bashi miliyan 30 shi wanda aka buga sai yake kai wani ba zai karbi kudi ba kai ina wa da yafi karfi sai ya buga waya tambaye wani kawai sai suka ranka ya suka je sai yace an bashi shikenan tun daga ran nan da a wasu sunna ta mutu a garin ku yi hakuri jama'a ku je ku nemi aikin yi ku je ku samu tarihin sarkin Kano Abdullahi sarkin Kano Sulaiman sarkin Fulani na farko idan gari ya waye yana noman albasa da ƴar fatanya shi ta noman albasa sai rataya ta sai fito sai ce na aje Kano na dauki rafi wa ana ya aje sarauta Kano ya dauki rafi sayyidina Abubakar da aka nada shi khalifa ya zan basu bashi cefane da zai ishe shi me yayi dama dillali ne gari ya waye sai kwaso a tambofin shi ya zubo aka aka ce ran kai da ina ba kai ce kasuwanci yace ba ku ba ni cefane zai ishe ni ba zan zauna in hada da ƙarya ne yace zan je in kasuwanci dare a zo a bude fada Umar yace a to in rikice faru da ranar sarki kuma yace to sai aka zauna aka yi reconciling aka daidaita aka yi signing mushi albashi da ya ishe shi kun muku rayu da yunwa dan hodiyo sana'a yake yi mun kawo muku yana kiwon kaji yana kiwon dabbobi yana noma yana saka igai duk gari ya waye sai a je ya saka ya tukka igiyoyi na daura jaki da awaki tarnaki sai a diba a siyar bayan azhar sai aje a yi cefa ne aje a siyo raw material shine kabar da za a yi gobe daya kashin kuma sai aje ai sai abin da za a taimaka addini Abdullahi Gwandu kanin dan fodiyo shine gwamnan kabina yanzu kenan to a wancan lokacin kabi kenan Abdullahi Gwandu garin sile yana gwamna fa ya karbi aikin dawa noman dawa na wani talaka za a bashi sile wuni guda gwamna fa His Excellency wallahi wannan shine true His Excellency khalisan nake cewa Abdullahi Gwandu His Excellency amma sile fa za a biya shi zai je ya noma yana noman karbajiya wato ican dawa yanke shi jin ya ci gaba da zuba hayyara su babban malami ne Abdullahi Gwandu scientist mathematician amma kaga yana governor yana da baiwa sunanta katambali za a dama mishi fura ta zo ta ce ranka ya dade yau babu nuno a government house ga fura yace ka tambali sai a dama da ruwa gwamna ya sha fura da ruwa duk ina fulanin da ke kasar Gwandu ba sai aje a shake wani ba fulata ne a jawo saniya a sha ba amma wallahi ba za su ci haramun ba ku ji tsoron Allah malamai idan malamai suka lalace wallahi kasa ta lalace wallahi Najeriya ta lalace ne yanzu saboda malamai sun lalace Malam Abubakar gumi ya mutu ya bar mana amana mu ci amanar shi tun malamin sunna da bai tsaya gaskiya bai karbi kudi ya ci amanar gumi wallahi kuwa ku tsaya ku faɗi gaskiya ku mutu da yunwa ku mutu ramammu har gumi ya mutu rawanin kanshi bai kai naira 200 ba amma wallahi yana da halin a bashi ya sanya rawanin alharimi motar shi tsohuwa ce sai da aka zo da karfi aka kwace ta aka kawo sabuwa. Amma ko yanzu duk kun karbe abin duniya, kun kasa fadar gaskiya, har in Albani da Ja'far sun fadi gaskiya sai ku je ku ce ƙarya suke yara ne. Ka taba ganin yaro da furfura? Ya kamata ku ji tsoron Allah. Wallahi mutanen da kadai ake sa rai suke gyara Najeriya su ne malamai. In malamai suka kasa faɗin gaskiya jama'a waye rage kuma? Waɗannan sarakunan yanzu wallahi jikinsu ya yi sanyi suna jiran a gaya musu gaskiya ne. Wallahi ni da wani sarki a nan ƙasar yake ce mun yace wallahi malam yanzu ba mu son tsafi, ba mu son bid'a, mun ji wa'azi, amma ku ji tsoron Allah ku faɗa mana gaskiya. Wallahi sai na ji jikina yana rawa saboda wannan baka gaya mai gaskiya ba, wallahi wuta zaka. Da kanshi yace mun wallahi ba mu son tsafi, ba mu son bid'a, amma ku ji tsoron Allah ku gaya mana gaskiya. Kuma kadai kasusuwa ne muke zuwa mun ji za mu wuce mu ce da Allah gashi a miƙa mai martaba a ce muna gaishe shi da haka ne ya fahimci abu. Aka je aka cire abubuwan tsafi a gidan shi, ya ce to ku ji tsoron Allah ku gaya mana gaskiya, ku faɗa mana sunna. Sarki ya faɗi haka, malami kuma yana jin tsoron ya faɗi gaskiya. Ba rashin kunya muke muku ba, ba iskanci ba ne, ba shashanci ba ne, wallahi so muke Najeriya ta jaru. Babu ƙasar da muke jin daɗinta irin Najeriya. Babu ƙasar da za ka je ka tara mutane haka kana wa'azi. Duk duniya ba Najeriya ba. Haura Nijar ka gani nan. Haura kwatanta nan wallahi baka isa ba. To malamai ku faɗi gaskiya. Yanzu ƴan boko, ƴan siyasa, sarakuna, kowa jikin shi ya san yana jira. Malamai a faɗa mana gaskiya. To sai a faɗi gaskiyar. In an faɗi gaskiyar za su bi, domin mun ga misalai da yawa gaskiyar suke nema. Saboda haka kun ji. To wannan na kawo wannan ne don ka san dalili ɗaya kawai. Gashi saboda ilimin da wannan aljani yake da shi, kafin kiftawa har ya ji ya ɗauko wannan gado. Yanzu ɗan adam yana da wannan ilimin har yanzu? Ɗan adam ba shi da wannan ilimi. Domin ko jirgi mafi gudu Concord ba zai iya wannan ba. A ce cikin kiftawa daga fatakwale zai ne duk ya ɗauko gado ya dawo? A ƙarya ne, Concord ba zai iya wannan ba. To wannan fa teknolojin na aljanu tun zamanin Annabi Sulaiman kenan, kun ga yanzu sun wuce nan. Saboda haka aljanu suna da ilimin da yake ilimin ya kece ilimin ainihin ɗan adam. Ina fatar an gane. Jama'ar musulmi ga wata sanarwa kafin a tashi. Wannan shi ne ƙarshen kasar na biyu insha Allah, kuma a nan za a saurara. Wannan lecture sai jibi za a ci gaba. Wanda a saurara don Allah, akwai sanarwa mai muhimmanci. Akwai daba mai muhimmanci wadda za mu tashi a kai, ita ce nau'in aljanu ne, bambanci tsakanin ifrit da shaitan da sauransu. Akan haka za mu tashi. Sanarwar ita ce gama wata matsala ce ta faru a Najeriya, ko kuma take faruwa, kuma duk duniya tana faruwa, ba sabon abu bane.